الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لا ربا شاد يرقى وتر رمضان na wannan shekarar ta 1447 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Za mu ci gaba da daga inda muka tsaya. Nita na Al-Qur'ani mai girma wanda muke yi a wannan majalisi. Jiya an karanta ayoyi da suka shafi ɗaya daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, shine abin da ya shafi annas, wato shafe wani hukunci da kuma maye gurbin sa da wani hukunci. Wanda jiya mun yi bayani akan hukuncin nasku da kasancewar shi shari'a ce ta Allah da kuma waɗanda suka ƙaryata haka din suke danganta ma Allah madaukakin sarki abin da yake bai dace da Allah ba, na cewa idan an tabbatar da annas ko tamkar an danganta ma Allah madaukakin sarki rashin sani ne na wani abu wanda ya kamata ya sani bai sani ba sai daga baya, amma kuma hakan ba gaskiya ba ne, suna kauce ma tabbatar da annas ne saboda gudun cewa in sun tabbatar da shi zai nuna cewa wata shari'a za ta shafe wata shari'a, su kuma ba su yarda a shafe shari'ar da aka saukar musu ba. Hakanan kamar yadda muka yi bayani a baya, shi nafs ɗin nan akwai annasku a cikin Al-Qur'ani, tsoron Al-Qur'ani akwai kuma annasku tsakanin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda annasku a cikin Al-Qur'ani kashi uku ne. Shi ne na farko a shafe karatu, kuma a shafe abin da yake na hukunci ne na karatu, wanda mun yi bayani akan hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda take cewa daga cikin abin da suka kasance suna karantawa a Al-Qur'ani mai girma shi ne tsotso goma, shi ne wato wanda yake haramta ta ga mata wacce ba uwarsa ba, sannan kuma sai aka shafe wannan da tsotso guda biyar. Take cewa waɗannan ayoyi mun kasance muna karanta su a cikin Al-Qur'ani mai girma amma yanzu babu su. To kaga wannan an shafe karatun kuma an shafe hukuncin, sannan kuma akwai shafe hukunci sannan kuma karatun yana nan, kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shafi takaba na mata wanda tsawon shekara ɗaya ne Allah ya shafe shi zuwa wata huɗu da kwana goma, wanda an shafe hukuncin amma kuma karatun yana nan, ayar tana nan ana karanta ta. Akwai kuma wanda yake kashi na uku, shi ne a shafe hukuncin, a shafe karatun amma hukuncin kuma yana nan ana aiki da shi, kamar abin da ya shafi wato jefe ma'aurata idan suka yi zina, wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa lallai mun karanta daga cikin abin da Allah ya saukar ma da annabinsa wata aya ta Al-Qur'ani cewa da ma'aurati namiji da ma'auratiya mace idan suka yi zina to a jefe su, ash-shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjumuhum al-fattata nakalan min Allahi wallahu azizun hakim. Ce wannan ayar tana nan muna karanta ta, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita, sannan mu ma mun yi aiki da ita a bayansa, in ba ma dan kar wani ya zo ya ce Umar ya rubuta wata aya ta Al-Qur'ani ko ya yi ƙari a cikin Al-Qur'ani da ya ce da na rubuta ta. Don haka ka ga hukuncin yana nan amma babu ayar ba a karanta ta. to haka nan akwai alqur'ani ya shafe abin da yazo a sunna ko kuma sunna ta shafe abin da yazo a alqur'ani ko alqur'ani ya shafe wani abu na alqur'ani ko kuma sunna ta shafe wani abu na sunna wannan duk yana cikin nau'i na annas kuma daga cikin abin da zai zo a nan bayan an tabbatar da wannan shi ne fuskantar gabas da ake yi farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka wajabta masa sallah ba maka yake kallo ba ma'ana ba Ka'aba yake kallo ba yana kallon Baitul Maqdis da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya ɗauki tsawon wata 16 ko kuma wata 17 yana fuskantar baiwannan al-qibla ta Baitul Maqdis kafin Allah madaukakin sarki ya musanya mushi cewa ya karkata ya fuskanci Ka'aba wacce ita ce al-qibla annabi Ibrahim to kaga tun farko da sun tabbatar da nasin cewa akwai shi to kaga za su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan kuma shafe fuskantar al-qibla yana shine kusan hukuncin farko da aka fara shafewa to wani zai ce lokacin da yake maka ina yake kallo eh yana kallon ɗakin Allah amma a tsakanin ɗakin Allah din yana fuskantar inda yake wato Baitul Maqdis ne yankin Sham shine wajen yakan fuskanci wajen da yake ana kiran shi Ruknul Shani ɗakin Allah yana da kusurwa guda hudu akwai Ruknul Yamani shine wannan kusurwa wacce take kafin a kai inda Hajarul Aswad yake akwai kusurwa ta Hajarul Aswad guda biyu kenan to kusurwoyin da suke bayan Hajarul Aswad wanda kuma suke bayan Ruknul Yamani guda biyu su ne Ruknan Ash-Shamiyyain shine inda wannan indararo yake a ɗakin Ka'aba inda ake cewa indararo yana ɗakin Ka'aba ko wani waje da za ka gan shi haka in wasu alazai sun je su ce sai sun kalli wajen sun yi addu'a ko in an yi ruwan sama su ce sai sun sha saboda suna ganin akwai wani bambanci tsakanin shi da wani abu wanda babu komai a al-muhim wannan gefen na Ash-Sham nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fuskanta har ya dawo Madina yankin Sham yake fuskanta ita ce al-qibla ta annabawa na banu Isra'ila to da Allah ya tashi jaraba banu Isra'ila sai ya ce to ya musanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-qibla daga Sham ya juya ya fuskanci ɗakin Allah ko to wannan sai ya zama wato jarabawa da su banu Isra'ila to duk wannan tunda ana magana annas ne shi yasa wannan mas'ala za ta zo a cikin waɗannan ayoyi da za a karanta yau wanda kuma za mu ji bayanin su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mu akan abin da yake daidai an kuri dola
a'udhu billahi minash shaitani أم يريدون أن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونهم من بعد إيمانكم كفارا أبدا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا أبدا بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى إِذَا عَادُوهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Allah madaukakin sarki yana wato kwaban al'umma kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wani mummunan hali na bani Isra'ila shine wato tambayar annabawa tambaya ta kurewa ko tambaya ta wato sai an kai mutum bango an nuna bai san abin da yake yi ba ko kuma tambaya ta rashin yadda to kaga lokacin da a baya Allah madaukakin sarki yace Annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yanka saniya kaga sai suke wannan tambayar wata irin saniya ubayyin lana ma lauha kaga da a ce sun amsa sun yi biyayya da abin da aka umarce su ba tare da tambaya ba duk da ba a kai haka ba haka nan a baya sun tambayi Annabi Musa cewa sun suna so sai sun ga Allah kada duk irin wannan tambaya sai ta nuna rashin yadda da rashin gamsuwa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya yi jan hankali da hani ga wannan al'ummar cewa an turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shin kuma kuna so ku tambayi manzonku ne wanda aka aiko muku kamar yanda aka tambayi Annabi Musa gabaninsa tambaya wacce take ba ta neman sani ba tambaya an ta neman sani ne wannan babu dai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce daruni ma taraktukum ya ku tsale ni akan abin da na bakku akai to fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasrata masaili domin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wato yawan tambayoyinsu ga annabawa yawan tambaya ta wuce iyaka ko ta nuna kurewa ko ta nuna gazawa shi yasa ko da a ce ɗalibi ne malami ke karantar da shi a makaranta in ya fiye tambaya za ka ga malamai sun wace shi ko da a ce tambayar da yake ta neman sani ma domin za ka ga ganin kamar yana raina abin da ke hannunsu ko kuma yana so ya nuna gazawarsu shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ban taɓa ganin mafi alkhairin mutane fiye da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tambayoyin da suka ma annabin Allah kwaya goma sha biyu kuma duk suna cikin alqur'ani yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil yatama yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka anil anfal duk tambaya ce ta neman sani kuma Allah yana ba su amsa sai ban taɓa ganin mafi alkhairin mutane kamar sahabbai ba yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma har sun kasance ba sa son su tambayi annabin Allah sun gwammace wani mutumin ƙauye ya shigo ya tambayi annabin Allah abin da su suna jin nauyin tambaya sai a ba da amsa kuma har wasu ma suke cewa dalilin saukar wannan ayar wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ya tashi ya yi hutuba ya ja hankalin sahabbansa ya karantar da su sai yake cewa a cikin hutubarsa ya ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykumul hajja fahujji yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji dan haka ku yi aikin haji wani mutum ya miƙe cikin waɗanda suke sauraro ya ce ya rasulallah a fi kulli am a ga tambaya ta zo ya ce kowace shekara ke ne annabin Allah sai ya yi shiru bai ba shi amsa ba ya sake cewa ya rasulallah a fi kulli am kowace shekara za mu yi aikin hajji ya sake yin shiru har sai da aka yi haka kashi uku sai nan ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ne tambayar nan ya ce ga ni nan ya ce inda na ce kowace shekara to wajibi ne kowa kowace shekara ta yi aikin haji shi ya sa na yi shiru kuma inda ake an ce kowace shekara sai an yi aikin haji ba wanda zai iya a ce duk shekara sai ta je ta aiki yanzu yanda kudaden nan suke canjawa da aikin haji tun yana kaɗan kaɗan ne za a ce ana magana miliyan takwas ba zai kira miliyan takwas duk shekara sai a ce kowa da kowa kuma wajibi ne akan kowane mutum da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kyale ni akan abin da na kyale ku in dai ban ce muku wani abu ba to ku yi shiru kawai ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum kada ku tambaye abubuwan da idan abu ya zo kuma amsar ta zo muku za ta kuntata ku kamar yadda wani mutum wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin masallaci yana huduba yake cewa babu wani abu da za ku tambaye ni matukar ina tsaye a nan face sai na ba ku amsarsa duk abin da za ku tambaye ni ya ce a yanzu zan ba ku amsarsa sai wani mutum ya tashi kawai buɗan bakinsa sai ya ce ya rasulallah aina abi sai ya ce ya annaban Allah ina ubana yake ya ce inna abaka finnar ubanka yana wuta haka da bai tambaya ba shi ya taso bai samu ubansa da ya mutu ana ta abin nan cewa ai uban shi ya mutu da ya tashi sai ya tambaya ko ina mahaifina yake ya ce mahaifinka na wuta haka da bai tambaya ba to ire-iren wannan tambayoyin aka hana kuma irinsu ne ahalin kitab suka yi tamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayoyin su tambaya ta nuna kurewa yas'alunaka anir ruh sun tambaye ka akan rai ka mana bayani akan menene rai to rai kan waye san al'amarin rai in ba Allah ina ran mutum yake a cikinsa ko a zuciyarsa ko a ina rai yake a cikin nan adam ai tambaya ce ta kurewa Allah yake ka ba su amsa kulli ruhu min amri rabbi ai rai al'amari ne na Allah ba wanda ya isa ya ce zai ma fashin baki na gamsarwa a kan inda rai yake shi yasa an sai ka ga yayi kin tibiya ko saboda haka rai ba wanda zai ce ga inda rai yake kuma yaya rai yake a dangar jiki ne tsoka ne a wani abu ne wanda yake tsuguno a jikin dan adam ko wani haske ne ko wani ba wanda zai ce ma ga duk wanda zai gaya ma maganar rai sai zai saka mata wato sai Allah yake ku bari al'amari ne na Allah kuma suka tambaye shi wasu alunaka an bil karnai sun tambaye shi wani sarki wanda ya kewaye duniya Allah ya ba shi mulki a manzo Allah ina ya sani tunda bai zamani da shi ba haka Allah ya saukar musu da ayoyi to ire-iren wannan tambayoyin suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wai suna so su kore shi su nuna gazawarsa ko shi ba annabi ba ne to shine Allah ya ce to kuma kuna so ku yi tambaya ne irin tambayoyin da Bani Isra'ila suke ma annabin Allah wasu mutane guda biyu suka zo suka tambayi annabin Allah suka ce abin da muke so muna so sai ka saukar mana da mala'iku mun gansu ido da ido kafin mu bada gaskiya da kai kuma wannan dutsen wasu mujirtan mata suka ce wannan dutsen na Safa da Marwa da muke gani muna so sai ka nuwar mana da shi ya zama zinare muna tiba da hannunmu sannan kuma mu bada gaskiya da kai a da me suka yi da za a nuwar musu da dutsen Safa da Marwa zinare banda bautan gumaka ai ba su cancanci a musu haka ba to shine Allah yake kwaban al'umma yake cewa kada ku dinga yawan tambaya kamar yanda Bani Isra'ila suka tambayi annabi Musa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa laifi a cikin musulmi haka yana da kyau mu kasa kunne mu a azamin muslimina jurman wanda yafi kowa laifi a musulmi man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurima min ajli mas'alati wanda ya tambayi wani abu wanda dalilin wannan tambayar akan abin da ba a haramta ba sai kuma ya jawo aka haramta ma mutane wannan abin saboda tambayarsa ai wata tambayar tana ballo rikici ne to gara ma kake yi ta aiko saboda haka ana ladabtar da mutane ne cewa ga ladabi in tambaya ce ka yi tambaya wacce take ta neman sani kuma sanin abin da yake ne amfani ba mara amfani ba yasa nan ne muke jan hankali musamman masu irin program na Ramadan din nan abu ne mai kyau a dawo da mutane a dinga karantar da su a sanya musu tambayoyi a sa kyaututtuka kamar yadda ake a gidajen rediyo yuniki da waye amma ba a dinga tambaya mai ma'ana sai a tambaya a ce nawa ne sadakin annabi Adamu da Hawwa'u a samu? Ma me ma ma'ana haka? Ko ko kuma waye waliyin Hawwa'u, waye waliyin Adamu? Irin wannan tambayoyin sai a dinga wasu tambayoyi na ƙurewa, wanda a yi ta kiran waya ana kashe kuɗi a waya da abin da bai da amfani. Saboda haka irin waɗannan tambayoyi a sa tambaya na ilimi, kuma ne sauƙi in har karantar da mutane ake so a yi, kuma ana so su karkata su dinga sauraro ma'ana su ne da a tambaye su akan Alƙur'ani. Sura nawa ne a cikin Alƙur'ani? Wata sura sai aka saukar ma manzo Allah? Abin da aka sani ba zai ka tambaye mutum abin da ba a sani ba. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina aka aike shi, shekara nawa ya yi, yaushe aka aiko sa, yaushe aka saukar masa da kaza? Irin wannan tambayoyi da za su amfane mu duniya da lahira. Ko mai sunan mahaifinsa, misali mai sunan mahaifiyarsa, yaushe wata shekara aka yi yakin Badar? Abubuwan da muke da buƙatar mu san su a cikin addinin mu su tsare mu, shi ya kamata a sanar da al'umma. Amma ba a yi sai a gama wannan Ramadan kuskin da yake amsa tambaya kaɗan ba. Duk sauran tambayoyin su ma masu karanta tambayoyin masu rubuta ba za su yi amsa wannan tambayoyin ba. Ba za su yi amsa ba. Sai ma sura nawa ne a cikin At-Taura? Ai, na gwana da surorin da suke cikin At-Taura. Ga wanda yake gabana ke kamata na san surori nawa ne a cikin su. Ko misali menene sunan karan Ashabul Kahf? Ina alaƙa ta da sunan karan Ashabul Kahf? Ko? Ko kuma a'a alƙalamin da aka Allah ya rubutu da shi da wani irin itace ne alƙalamin ne aka yi? Duk irin waɗannan abubuwa ne da ba zai tsare ni da halal da haram ba. To ƙarin tambaya abin da yake mai amfani ne a gare ni ya fi. Amma mutum yana iya tambaya wani lokacin, zai iya yin tambaya a cikin al'umma hukunci da shi ya sani, yana ganin al'umma ba su sani ba, yana iya tambaya don al'umma su sani. Wannan babu laifi. Yana ganin al'umma suna sakaci da wani abu sai ya ce to da Allah akramaka Allah menene hukuncin kaza, shi ya riga ya sani. Amma saboda ya ga wasu kila suna sakaci da wannan abin, sai ya yi tambaya domin tambayar ta amfanar da wanda ba su sani ba. Ta ga wannan abu ne wanda yake mai kyau. To amma dai tambaya ta ƙurewa, wani ya zo ya sa malami a gaba ya ga ƙarshensa, sai to akramaka Allah abinda muka ji an ce kaza ya ce ka yi. Ya ce to an rasa babin tambaya, har sai ya sauke ce an rasa babin tambaya. Saboda haka tambaya ana yin ta ne dama don neman sani, ko? Allah ya ce ayi ayi tambaya. Allah ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna, ku tambayi ma abota sani in ba ku sani ba. Abu ne mai kyau mutum ya yi tambaya, amma in tambayar mai ma'ana ce. Shi yasa Allah ya hane su a nan. Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil. Ai, duk wanda ya musanya imani ya karɓi kafirci, to wannan lallai ya ɓace ma hanya wacce take madaidaiciya. Saboda haka su sun bar abin da yake alkhairi ne na imani, sun koma suna ɗaukan abin da yake wanda yake ba yi da amfani. Sai Allah yake wato gargaɗi har ila yau ga muminai cewa su nisanci kafiran nan, su kiyaye. Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ai, burin waɗanda suke da yawa daga cikin ahlil kitab, burin su da kwadayinsu shi ne law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, su sa ku yi ridda bayan imanin ku, ku bar imanin ku koma kafirai. Babban burin su kenan, ba dan komai yasa suke da wannan burin ba, hasadan, sai dan hasada. Allah ya raba mu da hasada. Hasada mummunan abu ne. Akwai hasada kala biyu, akwai hasada mai kyau, akwai mara kyau. Hasada mara kyau ita ce ka yi burin abin da ke hannun waninka ya gushe, ko ya koma kanka, ko kuma ma ya rabu da abu. Wannan hasada ce mummuna. Shine Allah ya ce min sharri hasidin idha hasad. Mutum yana ganin ka cikin ƙoshin lafiya, yana ganin ka cikin nutsuwa, yana ya ce ya Allah, ba ma sai ya roƙi Allah ba, ya dinga ma mummunan fata a kan abin da kake da shi. Wannan shi ne mummunar hasada da ba a so. Akwai kuma hasada mai kyau, a Hausance ka iya cewa ƙyashi, amma ƙyashi ne mai kyau, don a Larabcin ma ƙyashi ake nufi. Shi ne ka ga wani yana cikin rayuwa kyakkyawa ta alkhairi kai burin kai ma Allah ya sa ta yi rayuwa irin tashi misali kaga wani Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya yana ciyar da mutane yana gina masallatai yana taimakon addinin Allah sai ya Allah yanda ka ba wani dukiya yana wannan alkhairin ni ma Allah ka ban dukiya in yi alkhairi fiye da nashi ma wannan ba hasada ba ce wannan kyakkyawan abu ne kwaɗayi ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnatain bai halatta a yi hasada sai a abu guda biyu shine na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita domin Allah to kai kwaɗayin kai ma Allah ya bata dukiya kai irin abin da yake kofi haka nan da mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani yana karanta shi safe da yamma yana bautan Allah kai burin Allah ni ma ka sa in zama irin wannan makaranci kamar yanzu yanda zamu ga wasu makaranta kamar yanzu uwa ta dinga ganin yaro ya Allah danin na ka sa ya zama ne karatu kaman su dai hasada take musu a'a wannan kwadayi ne da buri to a'a Allah ya sa ya taso ya zama kaman irin wani ne aikin alkhairi eh kana burin irin abinsa ne amma ba dalilin abin nashi ya rushe ba to irin wannan babu laifi to su kafirai musamman ahlul kitab hasadar da suke muku shine addinin da kuke da shi na gaskiya da wannan annabin da Allah ya aiko shi kuka ba da gaskiya da shi ku bar wannan annabin ku rasa komai sai Allah ya ce hasadan min inda anqufi min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta bayyana tunda su ba su karbi gaskiyar ba to kuma ku karku karba duk ku rasa gaba daya Allah yake waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wai kwadayin su da burin su shine ku kafirce kaman yanda suka kafirce sai a zo a yi daidai da ku da su kun zama daya inda sun kafirce ma annaban Allah kuma ku kafirce ma annaban Allah wannan shine burin su shine Allah yake wadda kadirun min ahli alkitab lan yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara kuma ba za su taba yadda da musulmi ba matukar bai yarda ba Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu duk biyan yadda zaka musu da abin da zaka musu wallahi in ba barin addini kai ba ka koma ka zama irin su ba to ba za su taba yadda da kai ba ko ne zaka musu to dai burin su ka bar addinin nan ka koma wancan addini to sai Allah madaukakin sarki ke hakurtar da annabinsa wannan hakurtarwar ya shafi kafin a wajabta jihadi Allah ya ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri duk abin da za ku gani daga gare su ku zamanto masu afuwa ku zamanto masu yafiya har sai Allah ya zo da al'amarinsa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai gani da yana makanna yana sallah a farfajiyar Ka'aba kafirai suna nan suna dariya aka je aka debo tumbina na taguwa da aka yanka aka zo aka zazzage masa akai yana sujjada amma duk da haka yayi haƙo shine sa aku wasu shine Allah yake cewa lallai za ku ga abubuwa da yawa daga ahlul kitab da kuma mushrikai wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathiran za ku ga cuta mai yawa da munjinawa sun munjina ma annabin Allah sun kuntata masa amma duk da haka Allah yake cewa fa'fu wasfah ku yi hakuri ku yi yafiya hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa shine Allah ya daukaka ku a kansu ko Allah ya wajabta jihadi ku fito ku kare kawunan ku kare addinin Allah wannan munjina wanda suke muku su kasa munjina muku to shine Allah ya zo da al'amarin nasa kuwa inna Allaha ala kulli shay'in qadir lallai Allah ne iko ne akan komai sai Allah ya ba su abin da za su rike wanda shine zai daɗa ƙarfafa su ya kusantar da su ga Allah ya ɗaukaka su Allah ya ce wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah ma'ana ku kiyaye akan sallar nan sallar nan ita ce babban al'amarin da zai kusantar da ku ga Allah madaukakin sarki wa atu zakata kuma ku bada zakka ku cire zakka ta dukiyar ku bayar domin tsarkaka ne da dukiyar kuma yarda ne a wajen Allah madaukakin sarki wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ga wata babbar bishara, duk wani abu da kuka gabatar makawunanku, in sallah ce kai, in azumi ne, in sadaka ne, in kyakkyawan aiki ne, in biyayya ga iyaye, duk abin da kuka yi Allah ya ce tajiduhu inda Allah, sai kun same shi a wajen Allah. Duk aikin da kai ko ni karantarsa sai ka daladan shi a wajen Allah madaukakin sarki. In dukiya ce ka kashe, sai Allah ya musanya wacce ta kika yawa. Idan sallah ka tsaya ka yi, Allah madaukakin sarki sai ya baka cikakken lada da minti ma. Duk aikin da bawaye Allah yana ruɓanya masa shi. To Allah ya ce idan kuka yi wannan za ku samu lada cikakke a wajen Allah maɗaukakin sarki. Inna Allah bima ta'maluna basir, lallai Allah maɗaukakin sarki wato mai gani ne akan dukkanin abin da kuke aikatawa. Sai Allah ya sake da'awa magana akan Yahudu da Nasara. Allah yake cewa daga cikin irin maganganun da suke na buri da ƙarairayi, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, suka ce ba mai ganin fadar Allah, ba mai shiga sararin samaniya ya je ya shiga aljanna sai in da Yahudu ne ko da Nasara. Duk wanda ba addinin Yahudanci yake ba ko Nasaranci ba, to ba zai shiga aljanna ba. To sai aka musu tambaya, Allah yake cewa to Annabi Ibrahim wanda Allah ya aiko shi kuma kuke cewa ubanku ne, uban annabawa, shi wani addini yake? Tunda shi ya zo gabanin Yahudancin da Nasaranci, shi kuma ina zai shiga? In sai su ba da ansa, Annabi Ibrahim shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan? Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan, shi dai Annabi Ibrahim ba Yahudi ba ne, ba Nasari ba ne, shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan? Kuma alhali shi ne baban Annabi Ishaq, ma'ana shi ne kakan Yaqub wanda kuke cewa ku 'ya'yansa ne, ku sai ku shiga kenan kakan ya koma ba inda zai je. Wanda tun daga nan an warware musu. Saboda haka duk wanda yake mai kaɗaita Allah ne, kamar yadda ayoyi suka gabata, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina, sharadin shi ne man amana billahi wal yawmil akhir. Ba wai sharaɗin ba ne ya zama da Yahudi ko ba Nasari, a'a, imanu billahi wal yawmil akhir, ya ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe. Ko daga wani irin jinsi ya fito, ko wani annabi yake bi, in dai ya ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe kuma ya gaskata a littattafan Allah da manzanninsa, to wannan shi ne zai samu rahamar Allah. Shi ya sa waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Nuhu alaihi salam su ne suka kuɓuta, wanda suka yarda da shi suka shiga cikin wannan jirgin ruwan nasa. Allah ya ce ma amana ma'ahu illa kali fa anjaynahu wal ladina ma'ahu fil kulki, muka tsirar da su da shi da waɗanda suka ba da gaskiya da shi. Haka wanda suka ba da gaskiya da annabi Nuhu, su yi yanzu Yahuda da Nasara a ina za su sa su, su ma ba su ga aljanna ba. Haka nan wanda suka ba da gaskiya da annabi Hud alaihi salam, walamma ja'a amruna najjayna hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghalib. Falamma ja'a amruna najjayna salihan walladina amanu ma'ahu bi walladina amanu ma'ahu, da annabi Salihu wanda suka ba da gaskiya da shi, da annabi Ibrahim wanda suka ba da gaskiya da shi, da ma sauran annabawa, duk wanda suka yi imani da wannan annabawa din ai sun cancanci rahamar Allah. Haka kar ku takaita shi ku ce sai da Yahudu ko ba Nasari, sai suna iri suka ce to ai kuma musulmi kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi. Ai dukkanin annabawa musulmai ne, duka sun miƙa wuya ga Allah. Haka kuma ku miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki sai ku zama musulmi kamar yadda suka zama. Kamar yadda waɗannan almajiran annabi Isa ɗin suka ce amanna billahi washhad bi annana muslimuna, yace mu musulmi ne. Ai al-islam musulunci shi ne ka miƙa wuya ga Allah, karka ja da Allah, karka danganta ma Allah abin da bai dace da shi ba, wannan ai shi ne musulunci. Ai haka annabi Isa ya miƙa wuya ga Allah, haka nan annabi Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. da Allah yake ka mika wuya yake na mika wuya ga ubangijin ta da kai annabi ibrahim aka ko su ma din da za su je su yi islam su mika wuya ga Allah su karbi abin da Allah ya saukar su yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikin littattafan su na gaskata abin da ya gabata aka sauke musu da kuma gaskata abin da zai zo na annabin da ya zo su gaskata shi shikenan sun samu kubuta da tsira ya Allah yake wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah yake tilka amaniyuhum wannan burace nasu ne kawai eh haka suke rayawa a zuciyarsu suke gani suna gini ne akan iska kawai wanda ya gini akan iska bai da tubali ya yi ginin banza shine Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da suka aikata zai zama kaman kura ne kawai suna ganin sun yi aiki amma babu aiki ba lada a wajen Allah Allah yake kun ka gaya muku ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama hasu burhanakum in kuntum sabiqina in dai da gaske kuke yi to ku kawo dalili akan haka eh ku kawo dalili akan haka in dai da gaske kuke yi ina dalili babu dalili sai burace Allah yake bala lalle al'amari dai shine na gaskiya man aslama a ga zo magana man aslama wajhahu lillah wannan man na kira fi siyaqi al-isbat ma'ana abu ne da aka dunkule shi aka ce duk wanda ya miƙa wuya kowaye shi dan haka ba za ka lokaci dan haka yanzu misali a ƙarshe din nan ko Balarabe ne ko mutumin China ne ko mutumin Paris ne ko mutumin ina ne man aslama kowaye in dai aslama ya miƙa wuya ga Allah ya ba da gaskiya ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana cikin masu kyautata aiki ga Allah da haka da shartin ihsan al-ihsan shine mutum ya kai kololiyar daraja wajen biyayya ga Allah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin to sai Allah yake wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimina ina cikin musulmai haka al-ihsan ya kyautata aiki ga Allah ya tsarkake zuciyarsa kuma ya yi aiki bisa karantarwar annabawan Allah da littattafan Allah wannan shine ihsan Allah yake to duk wanda yayi haka talahu ajruhu inda rabbi kaga ba da ya guje ba ba na tsare ba yana da ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki wala khawfun alaihim baya tare da tsoro ba tsoro a kansa wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki abin mutum ba sa tsoro shine ba sa fargaban abin da za su je su samu a wajen Allah madaukakin sarki kuma ba sa bakin cikin abin da suka bari na duniya domin abin da za su samu a wajen Allah ya fi musu abin da suka bari a duniya kun ma inda Allah ya khairun abin da ke wajen Allah ya fi alkhairi wa ma inda Allah ya khairun wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna abin da ke wajen Allah shi yafi alkhairi gare su walal akhiratu khairun laka min al-ula duk wani abu da zaka samu a duniyan nan wallahi abin lahira ya fi maki duk wata daukaka da mutum zai samu a duniya in dai zai kaskanta a lahira ko yayi hasara banza daukakan lahira ta fi ta duniya haka duk abin da mutum zai nema ya nema abin da yake wajen Allah ne ya fi na duniya mai gushewa ne mai karewa ne duk matsayin da mutum zai taka a duniya na wallahi wata rana za a ce ba shi bane za a ce ba shi bane wani yayi amma a lahira an ta samu matsayi ba sai dai ka hanji kuma na saman shi kuma har in an shiga aljanna Allah zai ci gaba da ɗaukaka darajar mutane a cikin aljanna kana cikin aljanna ana ɗaukaka darajarka haka muna roƙon Allah ya lullube mu da rahamarsa kuma Allah ya tsare mana imanin duk wasu abubuwa da ake yi na jan hankali a karkatar da musulmai a kan abin da yake na addini Allah ya kare mu daga wannan shari to sai Allah ya ci gaba da bayani a kan yahudu da nasara wanda isu ɗin ma da suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su sai kuma suka koma isu ɗin waɗannan suna cewa nasara akan bata suke kuma suna cewa yahudu akan bata to sai Allah yake wato gargaɗin yake ba mu labarinsu akan haka aya ɗaya
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا يختلفون.
Allah madaukakin sarki yace wa qalatul yahud yahudawa suka ce bayan ta da sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara da suka yi wannan kashin sai suka zo kuma suka yi separation eh sai yahudawa suka zo suka cire kuma nasara wa qalatul yahud laysat nasara a dace kaga kuma nasara an raba su da wanda ba za su shiga aljanna ba sai ai nasara ba akan komai suke ba akan fata suke addinin su ba gaskiya ba Kiyasan za a ce ma Kirista za su je aikin hajji da suke zuwa a Jerusalem ko? In sun je ba wajajen da ake kai su wasu specific wajaje ne ba ko ina da ina ba ne. In suka je kuma Yahudawan nan har wani irin kalle suke musu na ƙasƙanci. In suka je. Za su je wani waje a nan bai suna ya ce a nan ba wajen ku ba ne nan waje Yahudawan. Ba ce ba wajen su bane ba za su shiga ba akwai wani katon bango da zaka danshi Yahudawa suna girgiza kai a gaban sa haka to Kirista bai sai je wajen ba ya ce wannan ba naka bane wannan addinin mu naka ba na gaskiya bane naku na Isa ne da yazo da tsafi da karairayi ya karyata addinin da aka kuje can akai ba a barin su su shiga inda Annabi Suleiman yayi bauta inda ake kiran shi As-Sakhra inda wannan dom din yake na wannan masallacin akwai wani waje za ka ga kamar dutse ne haka suna cewa nan Annabi Suleiman yayi bauta dan haka Kirista bai isa shiga wannan wajen ba wajen bautan shi bane a ce ne dai a can saboda haka suka ce laifatin nasara ala shay ai nasara ba akan komai suke ba sai bata kuma nasara suka ce laifatul yahudu ala shay kuma ba akan komai suke ba to wai shi kan daidai kenan sai a dawo waɗanda aka kone su ɗin nan ba Yahudu ba ba Nasara ba su ne ke nan akan daidai tunda yanzu ka ga sun ma kansu hukuncin cewa ku ba akan daidai ba akan cewa mu koma mu ba abin da yake daidai ne shi ne musulunci tunda shi Yahudawa sun ƙaryata Injila da Annabi Isa su ma da suka fusata suka ce to Annabi Musa ma ƙarya ne da shari'a da yazo da shi ƙarya ne shi kuma musulmi da yazo ya ce da Annabi Musa da Annabi Isa da Annabi Adamu da dukkanin annabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu annabawan Allah gaskiya ne wa yake kan daidai wanda ya ba da gaskiya da su gaba ɗaya kuma alhalin fa duk suna karanta littafin ma'ana Yahuda suna karanta littafin At-Taura wanda a cikin At-Taura Annabi Musa ya ba su labarin cewa akwai Annabi Isa zai zo da cikon shari'ar da ya zo da ita sannan a sauƙaƙa musu wasu abubuwa da suka yi tsauri a shari'ar Annabi Musa ta hanyar zuwan Annabi Isa yana na cikin At-Taura sannan su kuma Nasara suna karanta Injila ɗin cewa lalle Annabi Musa annabin Allah ne ga shari'ar da ya zo da ita yasa a yanzu da Injilar da At-Taura da in ka haɗa su waje ɗaya shine da Old Testament da New Testament ɗin duka surar da take farawa a farko ita ce wato somawa ita ce halitta ko wai in the beginning ko kun fara farkon farawa Allah ya halicci duniya shine farkon surar da take cikin At-Taura da Injila duka da tsohon alƙawarin da sabon alƙawari Allah ya sa mu ake kiran shi tsohon alƙawari da sabon alƙawari tsohon alƙawari At-Taura sama alkawari injila to mai injila yake mai At-Taura ƙarya ne ya mai At-Taura yake mai injila ƙarya ne duka sun ƙaryata zancen Allah kenan sun ƙaryata annabawa Allah ya ce alhalin fa suna karanta littattafan Allah ya ce to kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wanda su ma ba su sani ba irin maganar su suka zo suna yi ta iya yiwuwa su ɗin jahilai daga cikinsu ko kuma a'a mushrikan Makka da suka ƙaryata annabin Allah su ma suka ce annabin Allah ba a san komai yake ba kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim Allah yake sallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, wannan sabanin da suke a tsakanin su, wannan ya ƙaryata wannan annabi, wannan ya ƙaryata wannan annabin, to Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama cikin wannan sabanin da suke. Mun kan dama ba mu da wani sabani, saboda mun ba da gaskiya da dukkan abin da Allah ya saukar da shi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. هذا مو بمزابي ميكائيل من شباب ومدى جبريل با وملائكته وكتبه بمزابي التوراة من شباب ومدى إنجيل بذكا اللي تتفنى من يدتش وانا دا الله ورسله بمن ظنن الله بك من بعد جسيادة لا نفرق بين أحد من رسله وقال